Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 4 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, yau Iran ta kashe wasu mutane hudu da ta samu da laifin leken asiri ma kasar Isra'ila. Hukumomi a Burtaniya sun damke wani hamshakin attajirin kasar Rasha saboda zargin yana bada sabon kudaden haram. Sannan tsaunin Semeru na kasar Indonesia yayi tumbuti a yau din Lahadi inda ya killa tanderu masu matukar zafi zuwa sama.
Kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya masu ruwa da tsakiya harkar man fetur sun koka kan karancin mai yayin da ake dabda fara bukukuwan Kirsimeti da ma na shiga sabuwar shekara.
Komi yayi tsada. Fulawa ita ba a ma samun ta. Ba a samun ta yanzu ma tsinto-tsinto ne muke cikin shaguna. To shi kuma gazuwal da muke aiki wannan kuma kowa yana da labari gazuwal ya kara kudi. Gishiri da muke aiki da shi da mai da labu duka komi da muke aiki da su sun kara kudi.
A jamhuriyar Niger kuma an yi kira ga masu hannu da shuni da su taimaka wajen farfado da ciyar da yara 'yan makaranta a firamare. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan matsayin ƙasar Kamaru game da taron farfado da tafkin Chadi da aka yi a Abuja. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin rayin da ku masu sauraron mu kan turo ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Iran ta kashe wasu mutane hudu a yau din Lahadi bayan da ta same su da laifin hada kai da hukumar leken asiri ta kasar Isra'ila Mossad a cewar kafafen yada labaran gwamnati. Jamhuriyar ta Musulunci ta dade tana zargin babbar abokiyar gabarta Isra'ila da leken asiri a kasar ta. Kwanan nan ma hukumomi a Tehran suka zargi 'yan leken asirin Isra'ila da kasashen yamma da yunkurin haddasa yakin basasa a Iran, wadda yanzu ke fama da ɗaya daga cikin munanan nau'ukan zanga-zangar kyamar gwamnati tun bayan juyin juya halin Islama da ta yi a shekara ta 1979. Kafafen yaɗa labaran gwamnatin Iran sun bayar da wani rahoto tun ranar Laraba cewa kotun kolin kasar ta tabbatar da hukuncin kisa da aka yanke ma mutanen hudu saboda abinda kotun ta kira laifin hada kai da 'yan leken asirin Isra'ila da kuma sace mutane. An kuma yanke ma wasu mutane uku hukuncin dauri kama daga shekaru 5 zuwa 10 bayan da aka same su da laifin aikata wasu abubuwa masu barazana ga tsaron kasa da hannu a sace mutane da kuma mallakar makamai ba bisa ka'ida ba a cewar kamfanin dillancin labarai da Mayor. Hukumomi a Burtaniya sun damke wani hamshakin attajirin kasar Rasha saboda zargin yana bada sabon kudaden haram a daidai lokacin da ake kokarin dakile aika-aikar attajirai masu fada aji waɗanda ke da alaka da shugaban Rasha Vladimir Putin. Hukumar yaki da manyan laifuka ta kasar Burtaniya ta ce jami'an tsaro daga wani sashi na musamman sun kai samami gidan wani attajiri a birnin London ranar Alhamis, suka kwashe wasu kayan lataro ne da dama da kuɗi mai bala'in yawa ba tare da bayyana sunan mutumin ba. Sashin yaki da dabarun sace-sace wanda aka kafa a wannan shekarar na samun gagarumar nasara wajen binciken attajirai masu fada aji kan yiwuwar aikata manyan laifuka da waɗanda ke taimaka musu da kuma masu alaka da gwamnatin Rasha, a cewar Darakta Janar na cibiyar Grain Dikar jiya Asabar. Tsaunin Semeru na ƙasar Indonesia ya yi tumbuti yau ɗin Lahadi inda ya killa tanderu masu matuƙar yawa zuwa sama, wanda hakan ya sa hukumomi suka ƙara matakin gargaɗin yiwuwar samun aman wuta zuwa babban mataki. wannan tumbudi na tsauni mafi tsawo a babban tsibirin Indonesia Java a kimanin tazarar kilomita 800 kudu maso gabashin Jakarta babban birnin kasar ya sa an gaggauta fara kwasar mutanen kauyukan da ke kewaye cibiyar kula da yanayi ta Japan ta yi gargadi cewa ana iya samun ambaliyar tsunami wadda za ta iya isa har tsibirin Miyako da Yayama da ke lardin Inakawo da ke kudancin kasar a cewar kamfanin dillancin labarai na Kyodo cibiyar ta ce ambaliyar ta tsunami na iya isa da misalin karfe 2:30 na yamma a gogon yankin to amma har lokacin ya wuce ba a samu wata barna ba
an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko a Najeriya masu ruwa da tsaki sun koka kan karancin man fetur da yake cinyewa a babban birnin tarayya Abuja da wasu jihohi da dama duba da cewa ana dab da yin bukukuwan Kirsimeti da ma na shiga sabuwar shekara wani abu da yasa aka yi kira ga mahukunta da su tsawatawa kamfanonin dakon man fetur domin ana zargin su da karawa litan man fetur kuɗi ba bisa ka'ida ba wakilin murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ta aiko mana
Dillalan man fetur masu zaman kansu Ipman sun yi zargin cewa farashin man fetur zai iya kaiwa naira 400 lita a mafi yawancin gidajen mai kafin karshen wannan shekarar sakamakon yadda ake ci gaba da fuskantar karancin man Dillalan a ta bakin mataimakin shugaban kungiyar Ipman ta kasa Abubakar Mai Gandu Dakin Gari sun ce idan karancin man fetur ya gaza raguwa farashin man fetur zai iya ci gaba da hauhawa saboda sun lura cewa farashin man ya kai kusan naira 450 lita a kasuwar bayan fage a jihohi da dama
akwai abubuwa da dama waɗanda idan ba su aka tsaya aka duba da kyau ba shine kamar ainihin yadda ake raba wannan mai dama ana ba ainihin Moman da Dapman da NNPC retail outlet su ne ainihin NNPC ke ba mai to mu kuma zamu biya daga ainihin man da suke basuwa daga Dapman mu ma mu je can mu so daga gare su to idan muka je wajen sayan mai din suna sa muna kuɗi masu ɗimbin yawa domin muna sayan mai din akan 215 210 to ke ga idan ka so 215 ko 210 yana da wahala a gare ka ka zo ka ce zaka sai da mai din 170 abubuwan da ke faruwa kenan
wannan ya zo ne a daidai lokacin da masu ababen hawa irin su injiniya Yaya Muhammad suka yi tir da yadda gwamnatin tarayya da kuma kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ke ci gaba da yin shiru kan irin wannan karanci da yadda baibaye bangaren man
in sun dauko man daga Patako Lagos Calabar ko Warri saboda kudin diesel ya ninkin baninki ko wani lita daya kai naira 700 wanda da kuma yana kasa da naira 190 da sauransu so don haka dole gwamnatin tarayya ta san me za ta yi na sauko da kudin gas a Najeriya shine AGO in ba haka ba wannan kasa tana dab da ta durkushe
daya cikin manyan jami'an kungiyar kwadago ta kasa Comrade Nasir Kabir ya ce akwai shawarar da suka ba mahukuntan kasar a game da wannan matsala ta rashin man fetur tun ba yau ba
in ana da wadatattun matatai na tace man fetur a kasa kin ga na daya wannan abubuwan ba za a samu matsala ba abu na biyu gwamnati tana cewa za ta cire hannunta a bar yan kasuwa su je su shigo mai sai abin da suka ga dama da wannan ba tsari bane me kenan gwamnati ta wa mutane gwamnati ta nuna babu ruwanta da harkan mai kuma man nan ya shafi daga kan talaka har zuwa mai kudi kin ga ya shafi duk wani abubuwa na rayuwa saboda haka kada gwamnati ce za ta cire hannunta a maganar man fetur duk me kayar wannan shawarwari mai girman shugaban kasa ka wace duba mutane ne wanda suke so su gurbatar da mulkin sa su kawo masa cikas
ko da yake kamfanin man fetur na kasa ya fito da sanarwar cewa yana da mai lita biliyan 2 a aje a gabanin bukukuwan karshen shekara amma dai abin jira a gani shine ko mahukunta a Najeriya za su dauki shawarar gaggauta gyaran matatun man fetur domin a tace danyen mai a cikin kasar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina Dauda da wannan rahoton kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya kashi na biyu
to baballe Amurka ta kai wani mataki ko fage na musamman da China kuma za ta buƙaci ƙarfin soji don tabbatar da cewa abubuwan da take darajantawa ba abubuwan da China ke darajantawa ba suke shata makomar duniya a ƙarni na 21 a cewar sakataren tsaron Amurka Leo Austin jiya Asabar wannan jawabi da Austin yayi a taron tsaron kasa na tunawa da Reagan ko Reagan National Defense Forum shine cikamakin kwashe mako guda da ma'aikatar tsaron Amurka ta yi tana mai da hankali kan tasowa da China ta yi da kuma yadda hakan zai shafi matsayin Amurka a duniya ranar litini ma wannan taron ya bayyana rahoto na tsaro na shekara-shekara na China inda ya gargadi cewa China na iya mallakar bama-baman nukiliya wajen 1,500 zuwa shekara ta 2035 ba tare da yin ƙarin haske kan yadda China za ta so yin amfani da makaman ba ranar Juma'a ma a wata gabatarwa ta bazata da aka yi da dare Austin ya hallara yayin da aka nuna wani boyayyen jirgin jefa bama-baman nukiliya wanda na'ura ba ta iya hango shi mai suna B-21 Rider wanda aka kirkiro saboda magance saurin bunƙasa da China ke yi a fannin tsaro ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce wani binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar kwanan nan ya nuna cewa goyon bayan mutanen Rasha ga yakin da ake yi a Ukraine na dusashewa a bitar bayanan sirrinta na safiyar yau Lahadi ma'aikatar ta ce wata kafar labarai mai zaman kanta a Rasha ta yi ikirarin samun kundin wasu bayanan da hukumar kare ƙasa ta Rasha ta tattara wanda ya nuna cewa kashi 55 cikin 100 na mutanen Rasha sun fi so a yi tattaunawar sulhu da Ukraine a yayin da kashi 25 ko cikin 100 ne kadai suke so a ci gaba da yakin a watan Afrilu na wannan shekarar Rashawa wajen kashi 80 cikin 100 ne rahoto ya nuna cewa suna goyon bayan mamaye Ukraine da Rasha ta yi ma'aikatar ta ce da yake da wuya Rasha ta yi wata babbar nasara a fagen daga cikin watanni masu zuwa za ta so a kawo ƙarshen al'amarin da ake ciki
Agaida Ibrahim Kalli Masi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Niger hukumomin kasar sun gudanar da wani taron haɗin gwiwa da jakadun Majalisar Dinkin Duniya da na ƙungiyar Tarayyar Turai da nufin jan ra'ayin masu hannu da shuni akan buƙatar samun gudunmuwarsu a yunkurin da aka sa gaba don farfaɗo da tsarin ciyar da yara 'yan makarantar bokon ƙasar a matsayin wani ɓangare na matakan inganta sha'anin ilimi a yankunan da har yanzu jama'a ke ɗari-ɗarin sha'anin karatun boko. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Ciyar da yara a makarantun boko da ake kira cantine scolaire wani tsari ne da aka yi amanar cewa yana taimakawa wajen bunƙasa sha'anin ilimi sakamakon yadda matakin ke ƙara wa iyaye ƙwarin gwiwar tura 'ya'yansu makaranta yayin da abin ke cusa wa yara kwaɗayin zuwa aji akai-akai. La'akari da hakan ne ya sa gwamnatin ƙasar ta fara yunkurin faɗaɗa wannan tsari da tuni ya haifar da kyakkyawan sakamako a ƙasashe makwabta. Mafarin shirya wannan haɗuwa don neman gudunmuwar masu hannu da shuni Professor Ibrahim Natatu shine ministan ilimin jamhuriyar Niger
nan kusa Benin ƙasa da muka sani wanda muke makwabta da su wallahi a shekara wanda ta wuce kashi 70 kan 100 suna cin abinci kuma program kinsu na bana kashi 100 kan 100 yara wanda suke primary school kamata yayi effective su rika cin abinci alakwal mu ma a Niger ya kamata mu dauki wannan guri an kaleka a cikin wannan jahohin namu na arewa na manoma wanda kullum suna ja kuda daga anda suke makiyaya kaga an suka ja kuda an babu kantin an babu anda yaran za su ci abinci dole su tafi da yaran su partner da kuka san su Supam Supplan Niger Civil Division yau da shekaru da yawa suna lakal Niger akan wannan abin sun ce mu ko gobe za su raka mu amma ya kamata mu da kanmu mu huto musu da Politique Nationale ta Alimentation Scolaire ga abin da muke so kuma ga a lokacin da ya kamata
hukumar abinci ta duniya WFP ko kuma PAM wacce yake tallafawa Niger a tsarin wucin gadin ciyar da yara abinci a makaranta ta jaddada aniyar ci gaba da bada gudunmuwa, inji wakilin hukumar Jean Noël Gentil.
Le programme alimentaire mondial reste très engagé aux côtés du gouvernement.
Yace hukumar PAM na nan kan bakanta a wannan aiki na haɗin gwiwa da gwamnatin Niger. Aiki ne da ke bukatar a samu ƙarin kuɗaɗe daga abokan hulɗa masu hannu da shuni. Haka kuma abin na bukatar gwamnati ta ware wani kaso daga kasafin kuɗaɗe a nan gaba domin al'ummomin da muke tallafawa da abubuwan inganta yanayin rayuwarsu, kamar su ayyukan samar da abinci da kuɗaɗen shiga, ta yadda wata rana su da kansu za su iya ba da gudunmuwa a ayyukan ba yara abinci a makaranta. Sarakunan gargajiya sun sha alwashin ganar da talakawa akan mahimmancin wannan tsari a matsayinsu na shugabannin al'umma, inji sarkin Sakwara Honorable Dr. Musa Sadu Kalilu.
C'est notre rôle, nous allons sensibiliser la population.
Mai martaba sarki na cewa aikin mu ne wannan. Za mu fadakar da al'umma don ganin kowa ya bada gudunmuwar da za ta taimaka wa dorewar wannan tsari na ciyar da yara a makaranta.
Afin que les cantines scolaires puissent continuer.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Za mu rufe taskar rahotannin namu a Kamaru. Gudanar da harkokin tafkin Chadi da raba albarkatun ruwa, kiyaye muhallin halittu da inganta haɗewar yankuna, zaman lafiya da sauransu ne aikin da shugabannin ƙasashen shida na kewayen tafkin suka sa gaba. Aiwatar da dabarun yankin na daidaita yankuna da rikicin Boko Haram ya shafa na ɗaya daga cikin batutuwan da waɗannan shugabanni za su magance. Ƙwararru daga waɗannan ƙasashe da suka taru Abuja don yanke shawara kan rawar da kowace ƙasa za ta taka kan batun ceto wannan tafki da albarkatun da ya kunsa, ya sa ƙasar kamar tashi haikan wajen takata ta rawar. Ga wakilin Muhammad Rabiu dan ba da ƙarin bayani.
Ruwa shine rayuwa, kuma dole ne rayuwa ta kasance mai daɗi ga kusan mutane miliyan 45 wanda rayuwansu ta dogara da tafkin Chadi. Ƙasashe shida na hukumar da ke kula da tafkin Chadi sun yanke shawaran tashi tsaye wajen sarrafawa da kuma inganta albarkatun ruwa a tafkin Chadi. Shugabannin yankin suna alfaharin sakamakon da aka rubuta a ƙasa wajen kawar da ƙungiyar Boko Haram. Mr. Joseph Beti Asomo, wanda ya wakilci shugabar ƙasar Kamaru, ya ƙara da cewa:
His Excellency Paul Biya, President of the Republic of Cameroon.
Ina mai sanar da ku cewa shugaban ƙasar Kamaru ya ƙudurin ya zantar da wato duk hukuncin da aka ɗauka a sakamakon wannan taron.
Sabunta sakataren zantarwa zai bai Manuhu Bello daman ci gaba da ayyukan raya ƙasa.
Za mu iya ƙoƙarinmu domin ganin cewa mun farfaɗo da wannan tafki alkinta waɗannan rafuffukan domin ganin cewa ruwa ya samu a wadace cikin tafkin Jari.
Shirin aikin shekara na hukumar da aka kiyasa sama da biliyan 16 zai bai ma hukumar damar farfaɗo da kogin ƙarƙashin jagorancin shugabar ƙasar Chadi. Cutar COVID-19 ta annacin Boko Haram da kuma rikicin yakin Ukraine ba su motsa kishin shugabannin ba. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu Damba, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sanenmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, da gabatar da shirin. Ma Madalla. To daga cikin labaran da suka fi daukar hankali a ƴan makonnin da suka gabata shine labarin wani ɗalibin jami'ar tarayya dake dutse a jihar Jigawan Najeriya, wato Aminu Muhammad, wanda aka zarge shi da wallafa rubutun batanci ga uwar gidan shugaban ƙasa Najeriya Aisha Buhari a kafar sada zumunta ta Twitter a yanar gizo. Wannan lamari dai ya matakar daukar hankali sosai ganin yadda matashin ya daldana kudinsa a hannun jami'an tsaro, kuma idan ana je da shirin matasa a duniyar gizo. Ya tabo kusan irin wannan labarin daga jihar Kano, inda mahukunta suka hukunta wasu matasa da suka wallafa bidiyon barkwanci da ya cecceki gwamnatin jihar. Wasu na ganin mafi yawan masu amfani da kafofin sada zumunta na zamanin nan kan wuce gona da iri duk dan nishadantar da kawunan su ko mabiyan su. Wasu ko na ganin ba laifi bane a bayyana ra'ayi ta salo iri daban-daban domin doka ta bada daman fadin albarkacin baki. To kan haka fitaccen mai gabatar da labaran barkwanci ta kafofin yanar gizo a Najeriya Abdulsalam S. Ramalan, wanda aka fi sani da Hausa ga Yemana Shimfida.
To Shamsiya, wato mu a arewacin Najeriya muna da addini, muna da al'ada wanda yake girmama mutane, yake girmama, ya koya mana girmama na gaba. Koda zaka gaya ma na gaba wani abu wanda yayi ba daidai ba, ba zaka fito ka kalubalance shi kai tsaye ba, ballanta na kuma a shugabanci akwai hanyoyi da dama da mutane suke isar da sako. Babban abin da mutum ya kamata ya lura a harkar sada zumunta, musamman idan ya fara tara mutanen da suke bibiyan sa, shine ilimi. Ilimin nan ya hada da ilimin zamani da ilimin addini da kuma tarbiyyar da mutane ke samu a ciki. So karancin tarbiyya da karancin ilimi ne yawanci yake kawo abubuwan da yake faruwa, ake zargin mutane ko ƴan arewacin Najeriya ana wasu abubuwan da ba daidai ba a shafukan sada zumunta, har wasu suke ganin ai ma a kashe wannan shafin ko kuma a soke ko a toshe wannan shafin. Kullun abin da muke cewa shine duk waɗannan shafukan da suka fito sun fito ne su zauna, ba sun fito ne su mutu ba. Kuma babu wani dan Najeriya, babu wani mutum, babu wani da ya isa ya ce in ba gwamnati ba misali da zai ce wai a daina amfani da wata manhaja. A'a, su waɗanda suka yi manhajan sai ka duba su me suke yi. A sauran wasu kasashen in ka duba sai ka ga ana wasu abubuwa ne na ci gaba wanda zaka kalla ka amfana. To me yasa mu anan wasu suke yin abubuwan da ba a amfana da shi? So me yasa mu wanda suke da ilimi da wanda suke da basira da wanda ba za a jawo su a jiki a koyar da su su shiga cikin wannan harkan domin su nishadantar, su ilmantar, su kuma fadakar a cikin abubuwan da suke yi na yau da kullum musamman a shafukan sada zumunta.
To a baya ma dai an sha yunkurin kafa doka da za ta sa ido kan kafofin sada zumunta a Najeriya, amma har yanzu ba a kai ga hakan ba. Batun da fitacce a harkokin da suka shafi kafofin yanar gizo Musa Abdullahi Sufi yayi wa wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwadi kari da cewa
wato matsalar shine duk sanda aka zo da wasu abu za ka cewa akwai wadanda kuma su yakar abin za su komai amfanin za ka cewa za su fito su rika yakar abin har ke zama cewa ma ya fita daga zuciyar a sauran al'umma. To abin da dinki gaskiya tsare-tsaren da suke cikin sa tsare-tsare ne masu matukar muhimmanci domin gaskiyar magana waɗanda suka yi waɗannan kafafen yaɗa labarai sabon damarin da suna ganin cewa ai kai a gana ma, amma sabu suka fara haihuwa suka fara yaya da kansu suka fara ganin cewa akwai buƙatar a ce wasu abubuwa ana karewa ana kawo dokoki da su kula da irin waɗannan. So mu ma haka din anan dole ya kasance cewa ƴan majalisun mu da suke wakiltar mu tun daga na jihar na wannan su yi hoɓasa wurin ganin an fito da abubuwa an ilmantar da mu an bujiro da su an yi dokoki. To amma ya kasance kuma dokokin da abubuwan da za a yi tare da jama'a a jira'ayoyin jama'a su ba da irin nasu tunanin domin a samu nasara akan wannan abu.
To wasu kuma suna ganin cewa ai abin da ya kamata ma tunda misali Facebook sukan iya daƙile mutum in kai abin da suke kira hate speech ko wani abu da sauransu. Ba ma hukuma ce ya kamata, ita abin da ya kamata hukuma ta yi shi ne ta dinga matsawa su kamfanonin Facebook da su WhatsApp din nan da sauransu su daina sakin abubuwa irin waɗannan har ma suna abin tunda su za su iya controlling.
Controlling wasu abubuwan amma ba kuma saboda wani magana Aisha Gobe za a yi a shagubance za ta yi wani abun hoto ne zaka saka, hoto ne na wani zaka saka shi na rashin mutunci ko ya wanga mabaki ko wani abu kaga wannan ba ma sai ka ce wani magana ba duk suna daga ciki. So wani abun su can ba za su iya gane ba saboda ba rubutu bane ba. Akwai lokacin da na rubutu akan abin da shafi Fulani kan cewa a daina nuna Fulani su waɗannan ma'ana kamar matattun mutane ne ko abin nan ba su da imani da waye. So wannan rubutun da na saka shi sai da aka tsayar mun da account na saboda a wannan lokacin sun ga cewa an yi amfani da kalmar wata kalma da ake amfani da ita ta bayanin wannan sun ga tunani kamar hate speech ne sai su dauke ni lokaci tukuna ana ta rubuce da wannan to suna da irin wannan tsarin su amma suna da iya abin da za su iya ba wai komai ne za su iya ba gaskiyar magana mafi aladin shine mu akan kan mu tukuna a wayar da al'umma al'umma su gane cewa kai wannan abin ma ba daidai bane hakan zai rage samun wadannan abin suna shiga ko ta fannonin jama'a kamar yadda nace wani shagube zai wani zance ne za aka yi wani ne ya fada kaga murya ce ba za a ji ne aka ce ba idan ba reporting aka yi ba wanda shi kuma ga akwai reporting da ake yi idan akwai wani abu da shi ma idan dubunnan mutane suka je karkashin abin aka yi reporting cewa wannan abin ga matsalar sa an ci mutunci ko an yi waye to shi ma suna iya wannan to amma kafin ka hada wannan musamman mu a nan arewa yana da matukar aiki kaga kamar sauran bangare na kudancin Najeriya yanzu in suka ga dama duk iya duk wannan din ka in suka ga dama in suka hada kai akan ka yanzu nan za su yi reporting su ce maka ai wannan account naka wannan abin nan fake account ne ko wani to su kuma da sun ga wannan yawan jama'ar suna nuna cewa wannan abin naka ba wannan bane yanzu na sai ka sun daki na mutum an sai da shi
madalla kuma sun yi magana da yanka cewa idan ka ga gemin dan uwanka ya kama da wuta to kai saurin shafa wata ka ruwa ko a iya labarin waɗannan matasa daga jihar Kano da ɗalibin jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawa waɗanda suka haɗu da hukuncin mahukunta an dau darasi kuma an iya cewa ai hattara wajen wallafa abin da ka iya tunzura tare da ingaza mutane ko cin zarafin wani a shafukan sada zumunta duk da cewa guri ne na bayyana ra'ayi da nishadantar da kai to da haka muka zo ga karshen shirin na wannan lokaci albashi a mako na gaba za mu yi waiwaye cikin wasu shirye-shiryen da suka gabata a cikin shirin albarkacin watan karshe da muke ciki na shekarar 2022 yanzu dai a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da mana fatan alheri mu sake haduwa a shiri na gaba
a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim baraji kadan daga ra'ayoyin masu sauraron mu sakon mu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Jau yace ƴan uwana matasan Najeriya da fatan za mu zama masu kiyayewa a yin amfani da shafukan sada zumunta domin dai an ce baki shike yanka wuya kuma ita magana zarabu nuce idan ta fito ba ta komawa Sako na gaba ya fito ne daga Malami Kurra garin Sarkin Noma jihar Yobe Bulani da Yakubu Mai Aski Badaraka da Sunusi Madatai da Magaram suka ce to gwamnonin Najeriya hakika wannan zargi da shugaba Buhari ke yi tabbas kun san gaskiya ne domin koda kun musanta mu talakawa wurin kunya ne saboda haka ku gyara Sako da Husaini Ali Mai Gishiri Rijau yace salam sashin Hausa hakika cece ku ce dake faruwa tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi ba komai bane face amanar talakawa da suka ci inda kowanne bangare yake kokarin kare kanshi duk da mu dai mun san inda giza ke sakar amma mun bar wa Allah domin wata shari'a sai a lahira da fatan waɗannan shugabanni za su ji tsoron Allah wajen sauke nauyin da ya rataya a kansu Isa ko daga Amina Adamu Malam Madori da Umar Babanya ya saban gida da Comrade Hassan Hamza Sulatan Karkar a jihar Jigawa suka ce assalamu alaikum murya Amurka fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku hakika jan kunnan gwamnonin jihohi akan amfani da ƴan bangar siyasa da gwamnatin tarayya ta yi daidai muna fatan dai kada mai dokar bacci ya bige da gangadi domin a lokuta da dama irin haka yana faruwa da karshe muke addu'ar Allah ya bawa kasar mu shugabanni na gari masu kishin kasa da ƴan kasa sako daga Aisha matar Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe tace salam sashin Hausa na muryar Amurka hakika yunkurin gwamnatin shugaba Buhari da kaddamar da ayyukan matatun man fetur a jihohin Bauchi da Gombe wannan ko shakka babu zai taimaka wajen kawo karshen zaman kashe wando da miliyoyin ƴan uwanmu matasa dan kawar da miyagun ayyuka tsakanin matasa kawai mu dai fatan mu Allah ya kawo mana wata sabuwar gwamnatin Najeriya mai kishin arewa wanda za su karasa mana da wannan katafaren aiki da karshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Najeriya da ma duniya baki daya to madalla kafin mu karkare ga Ibrahim ya sake dawo da labarai amma a takeice
to a takeicen Iran ta kashe wasu mutane hudu a yau din nan Lahadi bayan da ta same su da laifin hada kai da hukumar leken asirin Isra'ila Mossad a cewar kafafen yada labarai Shugaban Colombia Gustavo Petro jiya Asabar ya ce yan tawayen ELN sun amince su bar mutanen da aka raba da muhallansu su koma yankunan su na yammacin kasar, wanda shine ci gaba da aka samu na farko a tattaunawar kwanaki 12.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba daya. Sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu, za a jo sabukan aikin mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Tiyana gabatar da shirin, da kuma Baba Yakub Makeri daidaita mana sauki da bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Alfonso. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.